الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine ya hada mu wannan rana ta Alhamis wanda yau 21 ga watan Ramadan hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda kuma ya dace da 14 ga watan 5 miladiya 2020 wannan zamana mu shine zamana 21 a cikin wannan litafi mai tarin albarka مجالس شهر رمضان من العالم العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى وان درس مده يغباتا منغما مجلسي نغو مشاعدها من سني سوى باما اي مجلسي دوزما اند اسي دوزما من اي مجلسي تو يو سيمو سيزا متاشنين عشرين دايا تو غاشي يو زمن نامنا عشرين دايا اما مجلسي غو مشاعده مكين abin da ya kamata mu tashi majalisi na 12 to amma sai muka ga cewa majalisi na 12 yana magana akan ladubban karatun Qur'ani wanda mun taba bayani baya to sai muka ga akwai majalisi na 10 ko ko na 21 da mai bin sa na 22 su suke magana akan wannan 10 karshe to shi yasa mu ga ya kamata mu tsallaka Hausawa suna cewa lokacin Abu Aisha tunda mun riga mun shigo cikin wannan 10 ƙarshe to sai muke ganin mu tsallake sauran majalis din sai mu yi na 21 da 22 in yaso idan mun kammala su to sai mu koma kuma a bisa tsarin da muke to kafin mu shiga wannan majalisi na 21 za mu amsa kadan daga cikin tambayoyi mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam wai an ce Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce annoba ba za ta shiga garin Makka da Madina ba amma gashi yanzu coronavirus ta shiga dan Allah malam ya abin yake abinda malamai suka ce akwai alwaba'u akwai abta'un kuma kowanne daban yake sai dai akwai umumun da khusus idan aka ce alwaba annoba annoban nan kowanne irin nau'in annoba zai iya shigowa a ciki kaman kace la sama Allahu annoba ta amai da gudawa wanda ake yi mun riga mun san irin wannan kwalara da take faruwa gun mutane ko wayansu cututtuka da suka zama ruwan dare ai ta yin su ba kakkautawa to kaga wannan zai iya zamowa sunanta annoba to galibi mu kamar yadda muka sani harshen mu na Hausa ba wai yalwa gare shi na ba komai matsayin sa ba ta fuskar ma'ana mu duk abin da ya faru za a yi ta annoba sai dai kira za a ci kwalara kamar yadda na faɗa to idan aka ce alwaba shine duk wata annoba da za ta zo ta ci daukar rayukan mutane tana jikkata su da abin da ya kama da haka to sannan akwai abta'un shi kuma abta'un cuta ce wanda yake take banci cutar wa aljanu abta'un yake banci aljanu kadai cutarwa irin ta aljanu to wannan ita ce hadisi yace ba ta shiga Makka da Madina to amma alwaba'ul am idan aka ce waba irin wanda muke cike coronavirus ko covid-19 to wannan ba abin mamaki bane ba za ta iya shiga Makka za ta iya shiga Madina da sauran wurare saboda nassi bai ce ba za ta shiga ba saboda ka abin nan manzo alaihi salatu wassalam ya faɗa gaskiya ne tun daga lokacin da ya faɗi wannan ba a taba samun lokacin da aka ce gashi an samu abta'un ya shiga Makka ko Madina ba saboda ka kenan ita coronavirus alwaba'u ce ba abta'un ba ce ba wato kamar yadda na faɗa a iya samun umumi da khususi ba kowane ba'un yake zama waba ba amma dukkan waba kuma zaka iya kiransa a matsayin ayyukan a abin nan a ta'un to saboda haka kenan da'un shine wanda ba zai shiga ba amma alwaba za ta iya shiga yace assalamu alaikum malam menene hukuncin abinda mutanen mu suke yi na ba za su dauki azumi ba sai sun ga wata da idan su mun yi bayani akan wannan a wanda wasu daga cikin majalis da yake magana tabbatan watan ramadan manzo alaihi salatu wassalam shi fa kowa tsoron Allah mun faɗi cewa ganin watan sa in ma ya gan shi a dauka ko a ajewa bai wuce ɗaya ko biyu ba ko dai sabon da yake tare da su su faɗa masa cewa sun ga wata ko wani ma ban kauye ne zai zo ba amma san shi ba in yace ya ga watan to abinda ake tambaya shine kalmar shahada in aka tabbatar musulmi ne sai umarni a ce a je a yi azumi idan mutum ya ce wai sai an gane da ido kamar yana cewa makaho babu azumi a kansa hakanan mai raunin gani yanzu akwai wanda yana ganin amma ganin biji-biji ne ba zai iya ganin wata ba sai bayan wajen kwana uku ko hudu to kenan kamar an nuna cewa shi wannan da azumi na ɗaya da na biyu da na uku ma duk ba wajibi bane a kansa saboda ba zai iya gani ba to saboda haka abinda shari'ar musulunci ta dora mu akan yin azumi shine umarni na shugaba na musulunci shugaba na musulunci a tabbatar masa an ga wata ya ba da sanarwa a tashi da azumi na bai daya hakanan a tashi da azumi na bai daya ba wai da dukkan mutane ba masu irin wannan akida ra'ayinsu ne na kashin kansu ba abinda musulunci ya zo da shi bane ba a wannan gisa assalamu alaikum malam menene hukuncin yin azumi a ranar idi yin azumi a ranar idi haramun ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man sama yawmal id ko yawmal fitr faqada asa abul qasim sallallahu alaihi wasallam wanda bi azumi a ranar idi idin nan na karamar sallah ko na babbar sallah to ya saba manzo alaihi salatu wasalam shi yasa malamai suka ce yanzu hatta mai azumin kafara wanda Allah ya faɗi duk wanda zai azumi na kafara ko dai kafaratul qatl kafara ce ya kisan kai na kuskure ko kuma kafara da ta shafi ya karya azumin ramadan da gangan to wannan zai kafara to hatta mai irin wannan kafarar da za a ce azumin sa ya ratso idin babbar sallah ko idin karamar sallah dole ne ya aje wannan azumin saboda hani da manzo alaihi salam yayi kaga yanzu irin masu cewa su ba za su yi azumi ba sai sun ga wata ba za su aje ba sai sun ga wata kaga anan sun yi sako 10-20 sabon su na farko sun ki yin azumi lokacin da shugabancin musulunci ya yi azumi ya zama su sun yi gaban kansu wala Allah sai an yi azumi biyu ko akalla daya sanan sashi da nasu to sannan kuma ran da ya wajaba aje azumin ko dai kace ranan 29 ma'afuwan wato ranan azumi ya cika 29 gobe su kwanta 30 a tashi da karamar sallah ko kuma azumi wata ramadan ya cika 30 ranan waye gari za a tashi da sallah su kuma sai su tashi da azumi wani sai ka samu ya kai azumi 27 wani ya kai 28 to saboda haka sai ga cewa sun bambanta da mutane a wajen dauka ko ajewa saboda haka wannan dai haramun ne wani ke ta assalamu alaikum malam ya halatta mai azumi ya shiga cikin teku ko swimming pool yayi wanka tare da shigar da kansa duka a ciki idan yana da amnu da tabbacin ruwa ba zai shiga masa kunne ba ko ba zai shiga masa hanci ba ko ba zai shiga masa baki ba to shikenan ma'ana da za a ce akwai wata na'ura wanda za ta rufe kansa ga baki daya ruwa ba zai shiga ba to wannan babu wata matsala amma muddin ruwa zai shiga ta hancinsa ko ta kunnensa ko ta bakinsa ya ganganta wannan to gaskiya baya halatta saboda manzo Ali salatu wassalam yana ce mu wanda gashin sahabbai wa balig filistin shaqi illa an takuna sa'iban ka kai karshe a wajen shakarwa alwala sai dai in ka kasance azumi kake mai hadisin yake nunawa ashe idan mutum ya shakarwa da karfi ruwa ya kai makogaran sa azumin sa ya bashi to kaga wannan a wajen ibada ma kenan aka hana mutum ya shaki ruwan da karfi dan kai shiga makogaro to ballantana kun mutum ya shiga suyi mafoli hali ɗaya ne kawai ashe mutum ya shiga domin tsamar da rayuwar wani ya fada ruwa babba ne bai iya ba ko karamin yaro ya zama dole sai an shiga an fito da shi to kai ya waje baka shiga ka tsamo rayuwarsa idan har ruwa ya shiga ta hancinka ko ta kunnanka ko ta bakinka to kaga azuminka ya baci amma ga kai laifi a shari'a ba saboda kai abinda kai yanzu shari'a ce ta baka dama kai saboda haka bayan ramadan sai ya zama mutun ya abin nan ya saki wannan azumin mai tambaya ta biyar ta karshe da zamu ansa a yau yace assalamu alaikum malam dan Allah mai azumi zai iya kuskure baki da gishiri saboda kuraje da suka fito a bakin amma bayan ya gama sai ya ji kamar yana hadiyar wannan gishiri to idan lalura ce ya zamo cewa ta sa ya kuskura baki da gishiri kuma gishirin nan bai wuce ya kai makogaro ba babu komai azumin sa yana nan domin malamai sun ambata cewa hatta mata da suke girki idan mace tana jin tsoron kada gishiri yayi yawa ko yayi kadan wanda matsalan ma yayi yawa yafi abin nan kuma ya zama kila tana da musifaffen mai gida wanda ba afuwa ko dan kaka gishirin nan yayi yawa to zai zo ya ta musifa to wannan musulunci ya bata dama babu laifi ta dandana wannan miyar ta ji cewa gishirin yayi ko bai yi ba tana dandana sai ta furzas wannan babu komai har ta kai da za a ci misali namiji shi yake girki shi da kansa musamman maza ba su iya tantance galibi daidaitar gishiri a cikin abinci ba to sai ya zama lalura ta sa kai zaka girka abincin kana jin tsoron yayi yawa babu laifi ka dan diga a harshe ka dan dana kuma sai ka furzas wannan kuma wani dan abu ne wanda yake kawai na bukata ya taso to amma da mai azumi lalura za ta sa musamman kamar ciwon hakori na san mutumin da ya zamo idan an cire masa hakori ko hakori yana ciwo za su bashi likitoci za su bashi fatawar ya kurkure ruwan dumi da gishiri to in dai wannan abin ya tsaya iya bakin sa kawai dan bakaki ne kadan zai ji a makogaro wannan azumin sa bai da wata matsala to amma idan ruwan zai wuce har ya shiga makogaron sa to wannan dole sai ya rama azumi to in wa kaman yanda nace mun tsallake wasu majalis zamu yi majalisi na 21 saboda alaka sa da wannan kwanaki da muke ciki wannan majalisi malam yayi masa unwani yace al majlisul hadi wal 20 majalisi na 21 fi fadlil ashr al akhir min ramadan nafalan goman karshe ta watan ramadan bayan yayi doguwar muqaddima sai yace ikhwani ya ku yan uwana musulmi nazala bikum ashr ramadan al akhir goman karshe ta ramadan ta shigo muku fi hal khairatu wal ujur yace a cikin wannan goma akwai alkhairai da kuma ladadaki alkasira masu yawa fi hal fada'il mashhura a cikin wannan goma na karshe falalolin nan sanannu fitattu wato ainihin suka kasance wal khasa'is al azima da kuma in suke bantu kebanci masu girma wanda ba za a same su ba sai a wannan goman karshe mun sha fada a munasabobi kamar hudubobin juma'a da wayansu ainihin darussa cewa malamai sun yi bayani akan goman karshe na ramadan da kuma goman farko na watan dhulhajji Allah subhanahu wata'ala ya ambaci falala ko kace manzo alaihi salam ya fadi falala ta goman farko na watan dhulhajji duk da wasu malamai sun ce fadin Allah subhanahu wata'ala da yake wal fajri wa layalil ashr Allah yana rantsuwa da al fajri da kuma goma wato ko kace darare guda goma to wasu malamai suka ce wannan darare da aka ce wal layalin ana nufin al ayyam ana nufin wulunnuka goma na ainihin dhulhajji manzo alaihi salatu wassalam yake cewa babu wayansu kwanaki wanda ayyukan alkhairi suka fi soyuwa a wajen Allah sama da goma farko na dhulhajji malamai ko kuma sahabbai suka tambaye shi suka ce ya ma'aikin Allah ko da jihadi fi sabilillah yace ko da jihadi fi sabilillah sai da mutumin da ya fita da dukiyarsa da iyalansa da kansa bai dawo da komai ba to nan kuma Allah yana cewa lailatul qadri khairun min alf shahr daren daraja yafi darare na watanni guda dubu to sai malamai suka yi jami'i suka ce idan ana maganan darare to ba wasu darare masu daraja kaman dararen goman karshe na watan Ramadan ma'ana daga faduwar rana zuwa fitowar alfijiri idan ana maganan wunin naka shi kuma babu kaman goman farko na Zulhijji da yake nufi da wuni daga fitan alfijiri zuwa faduwar rana to saboda haka anan malamai suka ce wannan shine wato jami'i tsakanin hadisai da suke maganan wato ainihin goman farko na Zulhijji da kuma goman karshe na Ramadan kenan babu waɗansu darare tun daga faduwar rana zuwa fitowar alfijiri da ya kai wannan goma da muke ciki a halin yanzu kuma malamai sun yi dogayen bayanai na falaloli wanda insha Allah ta'ala za mu ambata wato da dama daga ciki kaman yanda za mu gani malam ya rubuta to saboda haka malam yace fa min khasa'isiha yana daga cikin keɓance-keɓancen waɗannan goma na ƙarshe na Ramadan annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi kana yajtahidu bil amal fiha yana matukar kokari na yin aiki a wannan goman karshe akthara min ghairiha sama da yadda yake kokari a cikin waɗansu dararen wanda ba wannan ba fa fi sayyi muslim an aishata radiyallahu anha hadith ya zo cikin sayyi muslim daga nan aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi kana yajtahidu fil ashr al awakhir yana matukar kokari a goman karshe mala yajtahidu fi ghairihi irin kokarin da baya yi a cikin waɗansu darare wanda ba wannan ba wa fi sahihaini anha qalat ya zo a cikin bukhari da muslim daga hadisi na aisha Allah ya kara mata yadda tace kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kasance idza dakhala al-ashru idan goman karshe sun shigo shadda mi'zarahu sai ya daure farjallansa wa ahya laylahu kuma sai ya raya wato daransa wa aykaza ahlahu kuma sai ya tashi iyalansa wato idan muka duba wannan gabobi ne guda uku da Aisha ta faɗa wanda waɗannan gabobi ba lalle su kasance a cikin waɗansu darare ba wanda ba wannan ba kuma wannan shi zai nuna mana cewa ashe falalan goman karshe ta Ramadan to ita ce a cikin dararen domin a goman farko na Zulhijji manzo alaihi salam baya yin wannan abin da Aisha ta faɗa dan a nuna cewa akwai bambanci tsakanin darare da wani nuka na farko tace shadda mi'zarahu manzo alaihi salam zai daura farjallansa ma'ana tana nuna cewa manzo Allah yayi sallama da iyalinsa yayi sallama da saduwa da iyali idan goman karshe ta riga ta shigo saboda dalilai da zamu faɗa nan ga musamman na itikafi sannan wa ahya laylahu zai kuma raya wannan dare nasa ya yake raya daren karin bayani zai shigo nan gaba sannan wa aykaza ahlahu zai tashi iyalansa su ma domin su ma su samu nasu rabon kaga a sauran darare ana Aisha take cewa manzo alaihi salam zai zo yana sallar dare wanda ni ina gicciye a gaban sa ma'ana tana kwance akan shimfiɗa manzo Allah yana sallar dare take cewa wani lokaci sai in miƙe kafata har inda zai kai goshi idan ya zo zai kai goshi sai ya ture kafata sai in lankwashe kafafuwa na saboda haka sai ya kai goshinsa idan kuma ya tashi sai in sake miƙe kafafuwa na to kaga wannan a wajen Ramadan ne idan Ramadan ya zo tashin sai ke gabaki daya domin kaman yanda wasu malamai suke faɗa wato idan Allah ya taimake ka ka shiga cikin lissafi a wannan goman to ka shiga lissafi har abada ba za ka fita ba idan Allah ya taimake ka ya zamo cewa an tsara da kai ka shigo tsari a wannan goman to komai zai saito a gare ka a rayuwa duk abinda za ka dumfara za ka ga nasarar Allah a duniyarka da lahirarka to amma Allah ya kalli zuciyarka ya ga cewa da gaske kake yi sai ce wa fil musnad anha a cikin musnad Imam Ahmad daga Aisha kala take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance ya khaliqu al-20 bi salatin wa nawmin manzon Allah yana wato cakuɗa 10 ko ko 20 ɗan farko na Ramadan da salloli da kuma bacci ma'ana tun daga ran da watan Ramadan ya shiga har ya cika kwana 20 wani zai manzon Allah zai yi bacci wani yankin na dare zai yi salloli a wani yankin na dare tace fa idza kana al-ashru amma idan 10 nan sun shigo shammara wa shadda al-mi'zar sai ya zage dantse sai ya daure farjan lansa mun fara daure farjan ne wato kinaya ce ta nuna cewa yayi sallama da mu'amala da iyalansa malam yace fa fi hadhihi alhadith to a cikin wayannan hadisai dalilun akwai dalili da hujja ala fadilati hadhihi al-ashr alisa falalan wannan goma li anna an-nabiy alayhi salatu wassalam saboda manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana yajtahidu fihi aksar mimma yajtahidu fi ghayrihi yana matukar kokari a cikin wannan goma sama da yanda yake kokari a cikin waɗansu darare wanda ba wannan ba wa hadha shamilun lil ijtihadi fi jami' anwa'il ibada malam yace wannan ya game dukkan dangogin ibada min salatin da yin sallah wa qur'anin da karatun qur'ani wa zikirin da ambatan Allah wa sadaqatin da sadaka wa ghairiha da wani wannan ma'ana kenan manzo alaihi salatu wassalam yawan sallolin sa na nafila ko kuma kace wato ainihin tsawon tsayuwar sallar sa na nafila tunda manzo Allah kusan baya ƙara ko a cikin watan Ramadan ko a wajen sa akan raka'a 13 to irin jajircewar sa a sallolin sa da tsawaita su da kuma irin yadda yake yawan karatun alqur'ani da yadda yake yawan ambatan Allah da kuma yanda yake yawan sadaka da ciyarwa a wannan dararen goman karshe to ya fifice sauran gomomi da ba wannan ba ko da a cikin watan Ramadan to kaga anan da take cewa wa zikirin wa sadakati wani sai ce a to yanzu ya za a yi sadaka cikin dare kamar yanda muka faɗa idan muka ce dare yana farawa tun daga faduwar rana har ya zuwa wato alfi mutuwar alfijiri shi yasa malamai suka ce mutane sun kasu kashi-kashi akwai wanda Allah ya bashi kokari da kwazo da himma yanda da wahala ya makara misali yanzu za mu ce kusan daga ɗaya da wasu 'yan mintuna to sulusin ƙarshe na dare ya riga ya shigo to wani Allah zai taimake shi ko da alam ko ba alam zai tashi a lokacin da ya kaddara zai tashi saboda ya dauki abin da himma da kwazo da kakkarfan manufa a cikin zuciya zai wahala ya makara a yanda ya tsara makarar da za ta kai minti 10 ko minti 15 to wani kuma dole kila sai an tashe shi idan an tashe shi ma mai tashin ya tafi sai sake komawa to in mutum ya zama mai kasala mai nauyin bacci irin wannan to yayi kokari ya ribanci farkon daren ma'ana daga zarar rana ta fadi to ya san cewa lokacin falala ya shigo kaga daga faduwar rana zaka iya bada sadaka kafin magariba zaka iya bada sadaka bayan kai magariba bayan isha'i da abin da ya kama da haka to saboda haka manzo alaihi salam idan wannan dare ya shigo ko dararen goman farko to abubuwan da yake na taimako na alheri na ibadar Allah to sunnan nan ku akan abin da yake yi in ba wannan lokacin bane ba to kenan wannan shi ya nuna cewa ashe raya daren duk da wannan abubuwan ne da muka faɗa duk abin da mutum ya da zimmar ibada daga faduwar rana zuwa baitul alfijiri to za a ce wane ya raya dare illa iyaka dai mun tabbatar da cewa sulusin ƙarshe shine mafi daraja shine matsayi lokacin da Allah da kansa zai ce wa zai kira yin na amsa masa wa zai roƙe ni na bashi wa zai nemi gafarata na gafarta masa sai malam yace wali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda manzo tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana yashuddu mi'zarahu ya kasance yana daura farjallansa ya'ani yana nufin ya atziru nisa'ahu yana nisantan matansa da ya tafarraga lis-salati wadh-dhikri domin ya zamo ya samu cikakken lokaci na salloli da kuma ambatan Allah subhanahu wataala ashe kenan wannan ya nuna cewa
ba wai mujarrajin sallar ita kadai ba shi yasa nikan ce akwai abubuwa da mun saba da su sosai mun dade muna yin su to amma ni ina ganin ya kamata mu samu dan gyara da yawa zaka daga cikin kokarin da masallatan mu suke yi sukan dauki lazimin cewa sai an yi sauka tun daga shigowar wannan goma zuwa karewarta ma'ana za a so mata tahajjudi daren 19 a kammala waye garin 29 na tabbatar da cewa wannan hizifi 6-6 da ake domin galibi za a fara sallar karfe 1 zuwa wajen 4 an gama za ka ga cewa ba a samun cikakken wato natsuwar sujuda da yawaita addu'o'i da ya kamata a nufin ayi za ka ga cewa ba a samun hutu ma da ya kamata a rika samu duk bayan raka'a 4 za ka samu cewa mutane wanda ba su da koshin lafiya ba su fai za su iya wannan ba da wannan nake ba da shawara ya kamata a dawo ana yin hizifi 30-30 idan za a hizifi 30-30 din nan to na tabbatar da cewa za a samu cikakkiyar natsuwa mutum ya yi doguwar addu'a lokacin da ya kai goshi a samu tazara ta yin nasiha ko hutu duk bayan raka'a 4 aƙalla minti 5 ko sama da haka kaga za a yi 30 a wannan shekara wata shekara ba a yi 30 ba lazumi ba ne shi ma 30 a ce sai an yi da zai zama cewa kila 15 za a iya ko 10 manufa dai a raya waɗannan darare amma gaskiya duk da cewa alhamdulillahi mu dinnan mun jagoranci wannan tsawon lokuta to amma daga baya na yi la'akari abubuwan da ake so din ba so sai ake samun su ba domin daga cikin fa'idodin wannan salloli na dare mutum ya tsawaita sujuda da doguwar addu'a da maraice ma Allah akan bukatunsa to sai kaga cewa saboda ana gaggawa kada a makara a sahur kuma ana so sai an yi hizifi 6 wannan abubuwan gaskiya ba so sai suke samuwa ba shi kansa tartilin karatun ba so sai ake ya samu sai da ya kamata ba to saboda haka ashe kenan idan muka ce raye daren nan kun ga akwai sallolin akwai addu'o'i in so samu ne bayan kammala sallolin kansu a ce ka samu wani dan lokaci minti 10 ne minti 15 ne minti 20 ne wanda zaka yawaita istighfari Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni da sauran addu'o'i wannan shi ma jinsi ne ainihin na raye dare to saboda haka shine malam yake fada anan sai yake cewa wali annan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma saboda shi manzo alaihi salatu wassalam kana yuhyi lailahu yana raya daransa bil qiyami da tsayuwa wal qira'ati da karatun alqur'ani wa dhikri da kuma ainihin ambatan Allah da tuna Allah bi qalbihi wa lisanihi da zuciyarsa da kuma ainihin harshensa wa dawarihi da kuma ainihin gabansa li sharafi hadhihi layali saboda darajan wa'annan darare wa qalban li lailatul qadr kuma domin neman wannan dare na daraja allati man qamaha imanan wace saban daren da duk wanda ya tsaye shi yana mai imani mai neman lada ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbi Allah ya gafarta masa abin da ya gabata na laifukansa sai malam yace wa zahiru hadhal hadith to zahirin wannan hadisi abin da yake nunawa annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo tsira da aminci su karanta bata gare shi yuhyi al-layla kullahu yana raya dare dukan sa fi ibadati rabbihi a wajen bautawa ma ubangijinsa min adh-dhikri da ambatan Allah wal qira'ati da karatu was salati da sallah wal isti'dad li zalika kai da ma yin shiri a bisa hakan ma'ana mala abin da yake nunawa yanzu mutumin da yake so bari in dan watsa ruwa na dan yi wanka kuma da dan ci dan wani abinci kila idan akwai dan yunwa tare da shi ko ainihin na dan shashayi ma'ana duk wani shiri na raye daren to shi ma sunansa raye dare duk wani shiri da mutum zai yi na ya samu yayi wannan ibada to shi ma sunansa ainihin raye dare shi yasa sai walis idadi lidhalika da kuma kinsi da tanadi domin yin wannan raye daren wasahur yace kai hatta shi ma ya sahur din wa gairiha da wani wannan sai yace wa bi hadha yasrul jam'u
wato da wannan ne za a iya samun wato ainihin yin jam'i ma'ana hada kan hadisai bainahu tsakanin shi wannan hadisi wa bainama fi sayyi muslim da abin da yake cikin sayyi muslim an Aisha ta radiyallahu anha qalat daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce ma a'lamuhu sallallahu alaihi wasallam qama laylatan hatta sabah tace ban taba sanin manzo alaihi salam yayi tsayuwar dare ba har ya zuwa sallar asuba manzo Aisha ta faɗi wannan bata san manzo Allah yana wannan ba ya raye dare yayi tai har sai alfajiri ya fito sai yake cewa ne anna ihya al-layl domin raye dare as-sabit wanda ya tabbata fil ashri a cikin wannan goma yakunu bil qiyami wa ghairihi yana kasancewa ta hanyar sallah da wani sallan min alwa'il ibada daga dangogin ibada wallazina fathu abinda Aisha ta kore shine ihya'ul layl bil qiyami faqat raye dare da tsayuwa ita kadai kaga wannan zai nuna abinda muka fada cewa ya kamata ya zamo wa'ansu ibadodin suna da rabo a wajen dan adam misali kamar yadda muka fada wasu munasabobi cewa istighfari ya fi tsada a lokacin da dare ya kusa karewa saboda Allah subhanahu wataala yana cewa kanu qalilan minal layli ma yahjaun sun kasance kadan ne daga cikin dare suke bacci wabil ashari hum yastaghfirun kaga zaka ce wabil ashari al ashar jam'u sahar kuma dab da fitowar alfijiri suna neman gafaran Allah sana a cikin surata ali imran Allah ya ce wal mustaghfirin bil ashar da masu neman gafara dab da fitowar alfijiri domin ashar shine karshen dare shi yasa Abdullahi dan Umar ya kasance ko kuma abin Ibn Abbas idan yayi qiyamul layli qiyamul layli to in ya tsaya hutu sai ya ce ma maulansa duba mun ka gani cewa alfijiri ya kusa fitowa idan ya ce a'a da saura to sai ya ƙara sallolin dare idan ya sake tsayawa tambaye shi sai iya kusa fitowa to sai yanke sallolin dare kuma sai ya durfafi istighfari saboda istighfari ya fi tsada a wannan lokaci to kaga wannan zai nuna ya kamata idan kai sallolin daren nan a ce an dan rage wani lokacin da kafin kai sahur wato ainihin zaka samu istighfari mai yawa ko kuma bayan kai sahur din misali yanzu mukaddara mutum ya gama sallan daren sa hudu saura kwata ko ma ainihin hudu daidai kaga sahur a yau ina jin fitowar alfijiri biyar ko kuma kace biyar kusan sura 13 to kaga akalla a ce daga 4 zuwa 4 da kwata ko daga 4 zuwa 4 da 20 lokaci ne da kazo ka yawaita istighfari da sauran addu'o'i in ya so sai kai sahur dinka daga 4 da kwata zuwa ainihin 4 da rabi ko ma biyar saura nan ma lokacin da ya rage ya zama wani ibadan ne to saboda haka wannan muhimmi ne ya kamata mu kula domin abinda zamu kalla da aka ce wannan dare yafi darare na watanni dubu kaga kenan duk wata ibadar da kai to kaman ka shekara 83 kana yin ta kaga yanzu misali a ce kai minti 20 kana istighfari kai minti 15 kana salatin annabi kai minti kaza kana subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ko allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni minti kaza to kaman kai adadin shekaru kana wannan kaga wannan ba karamin fa'ida bace amma fi sabilillah a ce kai salloli wanda baka samu cikakken nutsuwa a ciki ba baka samu cikakken ruku'un da ya kamata ba dogo wasu yudu da zaka yi addu'o'i sauran azkar kuma ya zama duk kai wannan a goman karshe kuma kana gamawa dab da ainihin sahur kana sai ka wuce sahur to kaga fi sabilillah akwai abubuwan da yawa an barka a baya ainihin a wannan gabar malaka yace wa mimma yadullu ala fadilati al-ashri min hadhihi al-ahadith yana daga cikin abin da yake nuna falalan wannan goma a cikin wannan hadisai annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi kana yuqidu ahlihi fihi manzo Allah yana tayar da iyalansa a cikin wannan wato dare yana tashin su lis salati wa dhikri domin sallah da ambaton Allah hirsan alagtinami hadhihi al-layali mubaraka domin kwadayin ribantan wa'annan darare masu albarka
bima hiya jadiratun bihi, wato alibanci da ran da abin da ya dace da shi min al-ibada, na daga ainihin ibadodi. Malai ce fa innaha fursatul umri, domin wannan goman wata dama ce ta rayuwa, wa ganimatun liman waffaqahu Allahu azza wa jal, kuma wata ganima ce ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da shi. Fala yanbaghi lil mu'minin aqil, bai kamata ga mu'mini mai hankali ba, an yufawwita hadhihi al fursata thamina, ya rasawa kansa wannan dama mai tsoka, ala nafsihi ya rasawa kansa, wa ahlihi ya rasawa iyalinsa. Malai ce fa ma hiya illa layalin ma'duda, basu kasance ba face yan darare kididdigaggu kadan, rubbama yudriku al-insanu fiha, kayu mutun ya ruska a cikin wannan darare, nafhatan min nafahatil mawla, wato bayarwa daga cikin baya bayan Allah majibinci. Fatakunu sa'adatan lahu fi dunya wal akhirah, sai ya zamo cin nasara ne a wajensa a duniya da lahira. Kaga sai ya ambaci nafahat, shi an-nafha shine wato yanda ka san iska mai dadi ta taho. Kaga wannan wani abu ne wanda ba za ka iya lissafewa ba. To Allah yana bayarwa da ainihin ba ma sai an lissafa ba irin wa'annan darare. To shi ya sanya abu ne mai muhimmanci mutum ya ga cewa da shi da iyalansa ba a bar su a baya ba a daidai irin wannan lokaci mai tsada. Malai ce wa innahu lamin al-hirman al-azim, yace wallahi yana daga cikin haramtawa mai girma, wal khasarati al-fadiha, da kuma asara mummuna, an tara kaseeran min al-muslimin, kaga da yawa daga cikin musulmi, yumduna hadhihi al-awqat al-thamina, suna tafiyar da wannan darare wannan lokuta masu tsada, fi ma la yanfa'uhum, suna tafiyar da su ga abin da ba zai amfane su ba, yasharuna mu'zaman layl, suna hana ido bacci a mafi yawan dare, fil lahwi al-batil, a cikin wani wargi da wasa mara amfani. Jiyan nan abin takeici wallahi, wa in su matasa yadda ka san wato da ganiya, ina jin sun yi dandazo a cikin wannan unguwar tamu, ina jin wajen karfe 12 zuwa 12:30 kawai ana ta hirori, an jima, yadda ka san wani abu ne suka shirya, sai ka ji sun yi ka da dariya, sai ka ji sun yi wata shewa, sun yi wata sowa. Wallahi ina jin dai har dare ya dan tafi, ina jin muryoyinsu. Yanzu wata hasara ta wuce a ce wai sai goman karshe, sannan mutum ya tsari hirar dare mara amfani, ba karatun Qur'ani kake ba, ba salatin annabi kake ba, ba neman gafarar Allah kake ba, kai ba ma bacci kake ka more ba. Ai gara ma a ce mutum yayi bacci ya more, in ya so ya zamo cewa la lahu wa la alayhi, bai samu lada ba kuma bai samu zunubi ba, amma a ce lokaci mai tsada irin wannan zaka ji wayansu mutane suna sharholiya, suna sakarci. Malai ya ce fa idza jaa waqtul qiyami, to idan lokacin sallolin da ran yazo, namu anhu, kuma shikenan sai su bacci, wa fawwatu ala anfusihim khairan katiran, su rasawa kansu alkhairai masu yawan gaske, la'allahum la yudrikunahu ba'da amihim hadha, tayu ba za su iya samun wannan alkhairin ba bayan wannan shekarar tasu abadan, wato ainihin har abada. Malai ya ce wa hadha min tala'ubi shaytan bihim, wannan yana daga cikin wasa da hankulansu da shaytan yake yi, wa makarihi bihim, da kuma makirsin da yake shirya masu, wa saddihi iyyahum an sabilillah, da kuma inda yake toshe su daga tafarkin Allah, wa iwa'ihi lahum, da kuma irin yanda yake kokarin halakar da su. Mun sha faɗa muna maimaitawa, zaga Allah subhanahu wata'ala yana ta rage mutane kafin su shiga wani alkhairi. Akwai bawan Allah da ya rasu a jiyan nan wajen gidan mai gari da sauran mutane duk sun gaisa da shi bayan sallar asuba, amma kafin azhar Allah ya karbi ransa. Kun ga shi yanzu yayi azumi a kalla kace wajen 20, to amma Allah bai yadda ya shigo wannan goma ta karshe ba. To wani ma ana gobe fara azumin Allah ya dauke shi. Yanzu gashi yau mun dauki azumi na 21, yau Allah zai karbi wayansu, ba za su ga ainihin karshen dararen nan ba, kuma karshe daren darajar ba zai kai ga shigowa ba. To haka za a yi tai, to kai Allah sai ya baka dama ya baka lafiya. Yanzu akwai mutane suna nan asibiti a kwance,
wasu oxygen ne ainihin a cikin jikin su suna samu suna numfashi dakar dakar ba su da dama da za su yi wannan ibada kashi kuma suna rai Allah ya zare damar to amma wato saboda hauka da rashin sanin ciwon kai a ce wai mutum duk bai yi sakarci da dare ba sai wannan goma sun shigo wannan akwai alaman tambaya shin ko meye matsayin irin waɗannan a wajen Allah yanzu zamu ce yardan Allah ce akan su kasa suna wannan ko kuma kishiye wannan ba na jin cewa za mu yi ganganci mu ce mutumin da zai lalata dararen nan a ce yardan Allah ce akan sa sai malam ya kawo aya yake cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultana lalle bayina na kwarai to kai shedan baka da wata dama ko hujja akan su illa man tabaka min al-gawin sai dai wanda suka bi ka daga cikin ainihin halakaku sai malai yace wal aqil shi mutum mai hankali la yattakhidhu ash-shaytana waliyyan min dunillah ba zai riki shedan masoyi ba ya bar Allah ma ilmihi bi adawatihi lahu tare da masaniyarsa da kiyayyar shedan gare shi fa inna zalika munafil lil aql domin wannan abu ne wanda yake kore hankali wal iman da kuma imani qala allah ta'ala allah subhanahu wa ta'ala yace afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu yanzu ku kuke rika shedan da zuriyarsa awliya min duni a matsayin masoya ba ni ba وهم لكم عدو الآليكم سوء مغوتاني أولنكو سألا يتي بئس للظالمين بدلا ترد ونن تنجي دونن مسايا أولن أين بن الظالمين معناه كمان الله إلا نون كيوا شيئا شيني مسوء إمو shine gatanmu shine yake nuna mana kauna shi kuma shedan kishiyar haka to sai aka bar Allah da yake nuna kauna da soyayya aka koma zuwa ga magauci wanda ya zare kansa kalinsa wa qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa inna ash-shaytana lakum aduwwun lalle shedan makiyi ne a gare ku magauci ne fattakhidhuhu aduwa to kuma ku rike shi a matsayin maki saboda me inna ma yad'u hizbahu domin kullun yana kiran yan kungiyarsa yan tawagarsa jama'arsa li yakunu min ashabi sa'ir dan su zamo a cikin ma'abota wutar sa'ira za mu ga cewa shedan saboda wato ainihin tsaurin idansa saboda rashin kunyarsa a gaban Allah yake cewa fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in kuma Allah sai ya sanar da mu to a daidai lokacin mu kuma sai muka dauka wannan magana kusan ba haka bane me ya nuna wannan aikin mu kun ga baban mu annabi Adam shedan sai ya masa rantsuwa yake cewa inni laka laminan nasihin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin yema annabi adam da nana hawwa rantsuwa yace wallahi gaskiya nake faɗa muku to me biyo baya sai yayi musu gadan zare to amma mu sai yace to ba sani ba sabo ni da ku mun kulla kuma sai muka dauka mutum mai kirki ne kaga wannan wato wauta ta mu ta isa in ya zama wanda yayi wa roman ku ne ya cuce su to kai kuma sai ce to ka shirya ni da kai ba sani ba sabo to ashe kaga ya kamata ka rubuta kai ma ka san kanka sai ce wa min khasa'is hadhihi al-ashr yana daga cikin ke bantan wannan goma annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci suka tabbata a gare shi kana ya atakifu fiha ya kaza sai na itikafi a cikin wannan goma sai mana yace wani itikafu abinda yake nufi da itikafi luzumul masjidi shine lazimtan masallaci litafarruji domin a samu cikakkiyar dama li ta'ati llahi azza wa jal a wajen yi wa Allah subhanahu wa ta'ala biyayya wa huwa min as-sunan ath-thabitati ya daga cikin sunnoni tabbatattu
kitabillahi ta hanyar alqur'ani wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam da kuma sunnan manzo alaihi salatu wassalam qala allahu azza wa jalla allah mabwai madaukaki yace wala tubashiruhun kada ku kuskura ku je ku taba jikunkunan mata ku rungume su ko ku sadu da su wa antum akifuna fil masajid alali kuna itikafi a cikin masallatai sai mana yace wa kada ta kafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salatu wassalam yayi itikafi wa atakafa ashabuhu sannan kuma sahabbansa sun yi itikafi ma'ahu tare da shi wa ba'dahu haka nan a bayan sun yi itikafi fa'an abi sa'id al-khudri radiyallahu an an karbo daga abu sa'id Allah ya kara masa yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yace manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi itikafa al-ashr al-awwal yayi itikafi a goman farko ma'ana farkon al'amari manzon Allah goman farko yake yin itikafi min ramadan goman farko na watan ramadan thumma atakafa al-ashr al-awsat sannan daga baya sai kuma yana itikafi a goma na tsakiya thumma qal sannan sai yace inni a'takifu al-ashr al-awwal ni na kasance da farko ina yin itikafi goman farko altamisu hadhihi al-layla ina neman wannan dare na Lailatul Qadr thumma atakifu al-ashr al-awsat sannan sai na kasance ina itikafi a goman tsakiya thumma utitu sannan sai aka zo mun faqila li sai aka ce da ni innaha fil ashr al awakhir ita wannan goma da kake nema to tana daga cikin goman karshe ko ku wannan daren da kake nema tana daga cikin goman karshe sai manzo Allah ya ce fa man ahabba minkum an ya atakif to duk wanda yake so ya itikafi a cikin ku fali atakif sai dai itikafi ma'ana ku duba Allah subhanahu wataala da farko bai nuna wa manzo alaihi salam yaushe ne ko wani lokaci ne wannan daren yake ba yayi itikafi goman farko wala anda so daya so biyu ko abin da ya kama da haka don manzo Allah ya azumi tara ne kwata kwata a rayuwarsa saboda haka ma'ana ne da azumin shekara tara to saboda haka ya goma yana yi a goman tsakiya to daga karshe kuma sai aka nuna masa wannan daren da kake dako kake hari to yana cikin goma ainihin ta karshe wannan hadisi muslim ne ya rawaito shi yace wa fi sahihayn ya zo a cikin bukhari da muslim an aisha ta radiyallahu anha qalat daga ran aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da aminci su kara tabbata a gare shi ya kasance ya atakiful ashr alawakhir yana yi itikafi goman karshe na ramadan na watan ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla har Allah subhanahu wataala ya karbi ransa thumma atakafa azwajuhu min ba'dihi sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi bayansa wa fi sahih al-bukhari anha aidan qalat kuma cikin sahih al-bukhari nana aisha kuma take cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi wasallam ya kasance ya atakifu fi kulli ramadana yana itikafi a kowane watan ramadan ashrata ayyamin yana itikafi kwana 10 falamma kana al-amu alladhi qubida fihi to amma a shekarar da aka karbi ransa itikafi 20 yawman sai itikafi da kwana 20 ma'ana tun daga ran da yake azumi na 10 to sai zama ya itikafi na kwana 20 gabaki daya alaihi salatu wassalam wannan hadisi imamu ahmad imamu tirmidhi sune suka rawaito shi kuma imamu tirmidhi ya inganta shi wan aisha ta radiyallahu anha qalat nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo alaihi salam ya kasance idza arada an yi atakif idan ya nufi zai yi itikafi sallal fajra sai ya sallaci asuba thumma dakala mutakafahu sannan sai ya shiga wajen yi itikafin sa ma'ana malamai suka ce shi itikafi karancin sa ya zama wuni da dare to kaga yanzu idan ka shiga tun daga kammala sallar asuba zuwa faduwar rana ka samu cikakken wuni to idan kuma gari ya waye ka samu dare daga nan ma zaka iya fita domin akwai wanda zai hari wato ainihin wuni da dare sai ya zama idan ya sallaci asuba ta wato ainihin 28 to sai ya zama ya shiga kaga zai wannan wunin sannan kuma yi wannan daren in gari ya waye ma daga nan shikenan ya riga ya kammala in wata bai cika ba kaga shikenan ma saura kwara daya ma ya cika kuma daga nan sai a tafi idi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga itikafi sai ya shiga bayan sallar asuba to sai take cewa na'am nan to sai take cewa sai shiga itikafin sa fa sa'adatu aishatu na aisha sai ta nemi izinin sa fa adina laha sai mata izini ma'ana ta nemi izini a bata dama da itikafi sai ce to ba laifi ta zo ta yi fa lamma ra'at zalika fa duribat laha khiba'an shikenan sai aka kafa mata tanti wa sa'alat hafsatu Aishata nana Hafsa sai ta tambaye nana Aisha an tasa azina laha tace ta nema mata izinin manzo Allah ita ma za ta zo a kafa mata tanti ta yi ta itikafi fa fa'alat sai nana Aisha ta nema mata izini fa duribat ko fa darabat khiba ita ma sai ta kafa tanti fa lamma ra'at zalika Zainab yayin da Zainab binta Jahsh ta ga wannan amarat bi khiba'in sai ta umarni da tanti fa duriba laha sai aka je aka kafa mata wato kun sani matan manzo alaihi salam tim biyu ne akwai tim din na Aisha irin su Hafsa su Ummu Salama da sauransu akwai tim din nana Zainab wanda babu wanda yake kalubalanta Aisha irin nana Zainab kowace tana da wato ainihin zalakan harshe da sauransu to ko ga nana Hafsa sai ta ce a nema wata izini fa ita Zainab bata nemi izinin kowa ba tunda Aisha ta kafa Hafsa ta kafa ita bata bukatar izini kawai sai dai ta zo ta kafa masa wanda zai nuna wato mata sai dai hakuri da su kun ga manzon Allah da shi da kansa ba a nemi izinin sa ba kawai ai ita abun ta budaddan izini ya bada tunda matar sa ita ma matar sa ce kawai ta zo ta kafa fa kallan nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sai ce al birru aradna bihadha yanzu din Allah suke nufi da wannan ma'ana kawai wannan wani me zaka iya cewa wani competition ne kawai tunda tayi nima sai nayi sai ce inzi uha ku cire wannan hemomin nasu fala araha kadin sake ganin wata hema har masu neman izinin du'a cire sai take cewa wata raka da itikafa shi ma sai ya hakuri sai ta nima na basa shikenan fi ramadan a cikin wannan watan na ramadan hatta atakafa fil ashr al awwal min shawwal saboda haka da bai yi wannan itikafin goman karshe ba to sai yayi itikafin a cikin goman farko na watan shawwal manzo Allah alaihi salam duk abin da ya saba na ibada ko bai yi shi a lokacin sa ba to sai ya rama shi a rufin wani lokacin to wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito shi yace wa qala imam ahmad ibn hanbal imam ahmad ibn hanbal yace la alamu an ahadin min al ulama ban san wato khilafan ban san sabari daga wani daga cikin malamai ba an al itikafa masnunun fa itikafi abun sunnantawa ne sai yace wal maqsud bil itikaf abinda ake nufi da itikafi inqima'ul insani anin nas mutun ya yanke daga mutane da ya tafarraga li ta'atillah domin ya samu cikakkiyar dama a wajen bin Allah fi masjidin min masajidihi wato daga wani masallaci daga cikin masallatai talaban li fadlihi wa thawabihi domin neman halalan Allah da ladarsa wa idraki laylatil qadar domin kuma riskan wannan dare na daraja walidhalika yanbaghi lil mutakim saboda haka ya kamata ga dukkan mai itikafi an yi shagila da zikiri wal qira'ati was salati wal ibada ya shagaltu da ambaton Allah da karatun Qur'ani da sallah da kuma sauran ibadodi wa an yi tajannaba ma la ya'nihi kuma ya nisanci duk wani abin da baya da ruwa a ciki min hadithi dunya da zancen duniya da yawa za ka ga wani yana itikafi a lokacin da ake samu kamar shekarun baya yana itikafi amma kawai yana business din sa dan kasuwa ne da wayar sa a saida masa kaza kaya sun taho a waje kaza saboda haka idan an zo a ware mawa da bahu kaza a yanzu kawai kasuwanci mutum yake ba itikafi ba yauwa duk lokacin da mutum yake itikafi duk wani zancen duniya an riga ainihin an yi sallama da shi saboda haka kada ya kuskura ya shiga wani abu na zancen duniya mala yace wala ba'sa an yatahaddatha qalilan babu laifi mutum ya dan zance kadan bi hadithin mubahin na zance halattacce ma ahlihi aw ghairihi ko tare da iyalansa ko wasu limaslahatin saboda wata maslaha yace da hadisi safiyata ummul mu'minin radiyallahu anha saboda hadisin da na safiya ummul mu'minin Allah kara mata da kala tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam mu'takifan manzo Allah ya kasance yana i'tikafi fa ataituhu azuruhu laylan sai nazo masa na ziyarce shi da dare fa haddathtuhu sai na zauna nayi zance da shi thumma qumtu li anqaliba sannan sai na tashi domin in koma aili an sarifa wato ainifin domin in koma ila baiti zuwa gidana fa qama nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai tashi tare da ni alhadith hadith zuwa karshen hadisi an shadin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma muka shafada zama da shi shi kansa ibada ne kuma lada ce farala ce to lokacin da sauran mata suka riga ta zuwa idan ta zo daga baya to har za su koma tare sai ce ita ma ta dan zauna ma'ana ta samu raban da bata samu ba to shikenan sai ya zamo da za ta fi sai tashi zai rakata wanda yake arifin dogon hadisi ne shahid a ciki ya halatta matan mutum su zirce shi a lokacin da yake itikafi a dan yi wata ɗan magana sai ce wa ya mu'allim mu'takifi li jima'u wa muqaddama wa muqaddimatuhu ya halatta mai itikafi ya haramta mai itikafi ya sadu da mata ko kuma sharar fage na saduwa da mace min at-taqbil kaman subata wal lamsi ko taba jiki li shahwatin domin wata sha'awa li qawlihi ta'ala saboda fadin Allah subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kada ku yadda ku taba jikin mata ku rungume su alhali kuna itikafi a cikin masallatai yace wa amma khuruju min al-masjidi amma fitan mutun daga masallaci fa in kana li ba'dhi bi ba'dhi badanihi idan ya fita da wani sashen jikin sa ne fala ba'sa bihi babu laifi da hadith Aisha ta radiyallahu anha saboda hadith na Aisha Allah kara mata da qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya kasance yukhriju ra'sahu min al-masjidi yana fitan da kansa daga masallaci wa huwa mu'takifun alhali yana itikafi fa aghsiluhu sai na wanke masa kansa wa ana idan alhali ina mai jinin al'ada wani hadisin bukhari ne ya rawaito shi wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kana turajjilu ra'san nabi sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana tsefe kan manzo alaihi salam wa hi haid alhali tana jinin al'ada wa huwa mu'takifun fil masjid alhali yana itikafi a cikin masallaci wa hi fi hujratiha ita kuma tana cikin gidanta don mun ce gidan nan na Aisha to akwai taga daga nan zuwa masallaci manzo Allah daga masallaci sai ya zo kansa a wannan tagar sai ya zama ainihin an wanke masa kansa an gyara masa kansa alaihi salam yunawiluha ra'sahu sai miƙa mata kansa wa in kana khuruduhu bi jami'i badanihi to in bai itikafi zai fita da dukkan jikinsa daga masallaci fa huwa salafati aqsam to zai zama kashi ɗayan uku al-awwal kashin farko al-khuruju li amrin la budda minhu fita saboda wani al'amari wanda ba makawa sai an yi shi tab'an aw shar'an na yau da kullun ko kuma na shari'a ina misali ka qada'i hajatil bawl kaman mutun ya fita ya bawle wal ga'id ko bayan gida wal wudu'il wajib ko kuma al-wudu'u wajib wal ghusl wajib ko kuma wanka na wajibi li janabati saboda janaba mutun yana itikafi yayi mafarki kaga zo ne fita ya wanka aw gairiha ko kuma wani wannan kal wal akli ko kaman tin abinci wa shurbi da sha fa hadha ja'izun to wannan ma ya halatta idza lam yumkin fi'luhu fil masjid idan ba zai yiwu ai wannan a cikin masallaci ba fa in amkana fi'lu fil masjid in ko zai yiwu mutun ya dai daga cikin wannan a masallaci fala to kada ya fita mithlu an yakuna fil masjid hammamun kaman ya zama akwai bandakai a masallaci yumkinuhu an yaqdi hajatahu yadda zai yiwu mutun ya biya bukatar sa fi a ciki wa an yaga ta salafi kuma zai yi mutun yi wanka aw yakuna lahu man yati bil akli wa shurbi ko mutun yana da wanda zai kawo masa abinci da abin sha daga gida fala yakhruju hina idhin to a lokacin mutun ba zai fita ba li adamil hajati ilayhi saboda rashin bukata ta fitan asani hali nabiyyu al khuruj li amri ta'atin fita saboda wani al'amari na da'a la tajibu alayhi kuma wanda bata wajaba ba ka iyadati maridin kaman duba maran lafiya wa shuhudi janazatin ko kuma wato raka gawa wani hawai zalika ko makamancin wannan malaisi falla ya fa'aluhu to mutum ba zai aikata wannan ba illa an yi sanda zalika fi ibtida'i itikafihi sai in yayi sharadin wannan a farkon itikafin sa misal an yakuna indahu maridun kaman mutum yana da wani maran lafiya yuhibbu an yaudahu yana nufin zai ziyarce shi aw yaksha min mautihi ko kuma zai shiga itikafi akwai wani nasa yana ganin dawo da yake da kaman ya mutu to shikenan fa yashtaru fi ibtida'i itikafi sai sharadi a farkon itikafin sa khurujahu lidhalik fitan saboda wannan fala ba sa bihi babu laifi misali mutum zai shiga itikafi yana cewa to Allah ka san ina dan uwa bashin lafiya na shardanta wa kaina idan ya rasu zan je ainihin nayi ta'ziya ko abin da ya kama da haka to wannan tunda mutum ya sharadi babu laifi الثالث حالي نقوكو الخروج لأمر ينافي الاتكاف فتا سبود أبند زي روس اتكافي خلخروج للبيع والشراء كمان فتا سبود سيد سيروا وجماع أهلي قصة دواد إيالنسا ومباشرة دكومكو الأنفين التابة لكيزخور ومما لكيزو ونهو ذلك دا أبند كما دوانا ملتي فلا يفعله متنبا ذيئك تواننبا لا بشرط ولا بغيره قود شرط قود وننسا mutum ba zai ce to Allah na shigo itikafi amma Allah ka san nayi order kaya idan suka iso zan je in taro su a'a wannan ba za a yi da wannan ba li'annahu yunaqidu itikafa domin wannan yana warware itikafi wa yunafil maqsuda minhu kuma yana kore manufan itikafin sai yace wa milaka sa'is hadhihi al-ashr ya daga tinke ban suke bantan wannan goma anna fiha laylatul qadri akwai daren daraja alati hiya khairun min alf shahr wanda ita ce mafi alkhairi sama da watanni wato na dararen watanni dubu malai ce fa'arifu rahimakum Allah li hadhihi al-ashr fadlaha ya ku bayin Allah ku san fallan wannan darare wala tudayyuha kada ku tozarta su wallat wato abin nan kada ku tona taso fa waqtu hasaminun lokacin su mai tsada ne wa khairuha zahirun bayyin kuma alkhairan su bayyananne ne kuma ainihin karara yake ba mu da lokaci abubuwan da muka karanta duk mun yi su a takeice ya kamata duk mai karin bayani akan su kaidodin itikafi da sauran su to amma saboda rashin lokaci dole dai zamu takaita anan malam yi addu'a Allahumma waffiqna lima fihi salahu dinna wa dunyana ya Allah ka datar da mu ga abinda akwai kyautatuwa addinin mu duniyar mu a ciki wa sun aqibatana Allah ka kyautata karshen mu wa karim masawana Allah ka girmama makoman mu wa gafil lana wal walidina ka gafarta mana mu da iyayen mu wal jami'il muslimin تكون صورة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين